بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 17 ne 12 ga go 12 ga watan Rajab haka ne 12 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 24 ga watan 1 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna littafi ne na Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 113 ko a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 137 inda malai yake cewa idan kaga mutun yana yin muguwar addu'a ga shugaba to ka sani wannan ma'abocin san zuciya ne idan kuma kaga mutun yana addu'a ta gyaruwa ga shugaba to ka sani wannan ahlus sunna ne insha Allah saboda Fudail ibn Iyad yana cewa da zan san ina da wata addu'a karbabbiya a wajen Allah to da zan yi addu'a da wannan addu'an ne wajen neman shugaba ya zama nagartacce aka ce ya Aba Ali fassara mana ma'anar wannan magana ta ka cewa in kana da wata addu'a da kasan karbabbiya ce shugaba za ka yi wa sai ya ce to ai idan nayi wa kaina wannan addu'ar ba za ta tsallake ni ba ni kadai zan more ta amma idan nayi wa shugaba addu'a to zai gyaru in kuma ya gyaru ta dalilin gyaruwarsa bayin Allah za su gyaru haka kuma garuruwa da kasashe za su gyaru da haka malam Barbahari yake cewa an umarce mu dinga yin addu'a ta Allah ya gyara shugabanninmu kada mu dinga addu'ar tsinuwa da la'anta akan su koda sun yi zalunci sun zalunce mu saboda zaluncin su in sun zalunce mu yana komawa ne alhakin yana komawa kansu amma in sun gyaru to gyaruwarsu tana shafar su kuma ta shafi sauran al'ummar musulmi wannan magana Sheikh Fawzanul Fawzan rahimahullah yayi mana sharhi da bayanin abinda wannan magana ta kunsa mun karanta gaba ta 138 inda malai yake cewa karka ambaci wata daga cikin matan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da alheri gaba ta 139 malai kita idan kaga mutun ya saba da yin sallolin farilla wato a cikin jami'i tare da shugaba ko waninsa ka sani wannan ahlus sunna ne insha Allah amma idan kaga mutun yana wasa da sallolin farilla a cikin jami'i wato musamman kuma a ce baya kulawa da sallar a cikin jami'i kuma tare da shugaba to wannan ma'abocin san zuciya ne wannan ita ma maganar Sheikh Fawzanul Fawzan rahimahullah yayi mana sharhi akan ta da haka kai tsaye zamu tashi gaba ta 140 daidai قال المؤلف رحمه الله تعالى والحلال ما شهدت عليه وحلبت عليه أنه حلال وكذلك الحرام وما هاك في صدرك فهو شبهة إمام البربهاري والحلال إتحلل ما شهدت عليه أبند كي كانك كاباد الشيدة أكن حللني kai kanka sheda ne akan wannan abun halal ne kana ba da sheda akan wannan abun halal ne wa halabta alaihi zama ka iya yin rantsuwa akan wannan abun annahu halalun halal ne wa kadhalika alharam haka haram ita ma abinda kai kanka ka sheda ka san cewa haram ce kuma zaka iya rantsuwa da Allah akan wannan abun haram ce haram ne wa ma haka fi sadrika abinda kuma yake maka kaikayi a ranka fa huwa shubhatun wannan shine shubha ma'ana halal kowa ya santa haram ba wata boyayya bace amma tsakanin da halal da haram ana samun wani abu da zai dinga yin kaikayi a rai shi bai zama wato shi ba halal ba a wajenka kuma ba haram ba ma'ana ba bai fito qarara ba ta yanda zaka gane cewa halal ne ko kuma ka gane haram ne to wannan ya zama shubha wannan magana ta Imam al-Barbahari al-Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah zai yi bayanin ta qawluhu wal halalu ma shahidta alayhi wa halamta alayhi annahu halal qala sallallahu alayhi wa sallam ce wannan ai fassarar hadisin manzon Allah ce sallallahu alayhi wa sallam fassarar hadisin manzon Allah ne da yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun wannan hadisi mun karanta shi a baya hadithi ne wanda Imam an-Nawawi ya kawo shi cikin 40 an-Nawawi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta innal halala lalle ita halal bayyinun asarari take halal bata cika buya ba halal bata cika wato rikirkicewa ba a bayyana take wa innal harama bayyinun haram ita ma bata cika shiga wato bata cika buya ba ita ma a bayyana take a sarari ta yanda duk wanda ya gani zai ce wannan haram ne duk wanda ya ga halal zai ce wannan halal ce wa baina zalika sai dai tsakanin halal da haram umurun ana samun wasu al'amura sai su rikide su yi kama da halal ta wani bangaren su yi kama da haram ta wani bangaren ta yanda ni ko kai sai mu kasa yi wa waɗannan al’amuran hukunci, shin za mu sa su a layin halal ne ko kuma za mu sa su a layin haram? In halal ne za mu iya yin waɗannan abubuwan kenan? In haram ne dole mu haƙura da waɗannan abubuwan? To sai zuciya ta kasa rinjayar da halal ne ko haram, ana samun irin waɗannan al’amuran. Umurun mushtabihat kenan, wanda mun sha ba da misalin shubha a wannan majalisi mai albarka. Da haka abu ne wanda za ka ganshi wato yana kama da halal yana kama da haram in ka kalle shi ta wata fuska sai ka ga kaman halal ne in ka kalle shi ta wata fuska sai ka ga kaman haram ne to wannan dole dan adam yakan samu mutun yakan samu rikicewa in yazo kan irin wannan al'amura hunaka halalun la shakka fi ka gane cewa akwai halal wannan babu kokonto a cikin ta wa hunaka haramun la shakka fihi sannan kuma a hannu guda akwai haram ita ma babu kokonto wa hunaka qismun thalithun sannan kuma akwai wani kashi na uku banda halal da haram to akwai kashi na uku wato shine mushtabihun al-amri mai rikici la yudra da aka kasa gane hal huwa halalun shin wannan al-amri halal ne am haramun ko haram ne wa hadha la ya'rifuhu to irin wannan abun mai rikici babu wanda ke iya sanin sa illa al-ulama sai malamai malamai su kadai suke iya gane wannan abun ko a sashi a layin halal ko a sashi a layin haram na ba ta gane na babba da wani misali da dama dan irin wannan shubuhar da ake ta magana ta fito sai nake bada misali dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bada wannan misalin da yan farauta idan mutun ya ga dabbar da zai farauce ta sai ya ambaci sunan Allah sai ya tura karansa kuma da yabi karan sai ga karan ya kama wannan dabbar amma ya kashe ta aka ce in ya kama shi mai farautar yace ya ci halal domin karansa ne ya kama ya kashe kaga wannan babu shubha mutun ya san halal ne ya ambaci sunan Allah a karansa kuma karan ne ya kama to wannan kaga halal ce babu wani miss to sannan abu na biyu da ya bismillah ya ambaci sunan Allah ya aiki karansa da ya je sai ya tarar da karan nasa wani kare ya fi shi karfi ya ture shi wato ya hana shi shi wancan karan na wani ba ma guje ne shine ya kashe wannan dabba farautar yana zuwa ma ya tarar da karansa ya koma gefe a tsorace amma ga wancan karan yana ta tumurmusa wannan dabbar karan wancan na ba ma guje shine ya kashe yanzu kaga wannan ba shi da wani haufi cewa wannan dabba haram ce domin karan da ya kashe ta ba ma gujen kare ne kaga wannan ita ma haram ta fito karara to shubha da ake nufi da shubha shine da yayi bismillah ya aiki karansa da karan ya tafi ya bu sawun karan daga baya sai ya je tarar da ga karansa ga wani kare shi na zakaran ya ambaci sunan Allah wancan ɗaya karan ba ambaci sunan Allah ba da ya je sai ya tarar da karnukan guda biyu kuma an kashe dabbar wanne ne ya kashe ta a ciki nasa ne ya kashe ko wancan ne ya kashe ko haɗin gwiwa suka karnukan suka kashe dabbar to yanzu wannan dabbar ta farauta ta zama shubha yanzu ta yi kama da halal in karansa ne ya kashe ta yi kama da haram in wancan karen ne ya kashe ta zama shubha rashin gane wanne cikin karnukan guda biyu ne ya kashe ta an gane wannan to zai ja karansa ya tafi shi yasa sai annabi ya ce la ya'lamu hunna kathiru minan nas da yawa daga cikin mutane ban san shubha ba kaga kenan akwai wasu ɗan kaɗan da suka sani shi yasa sai nan malai ya ce babu wanda zai iya sanin shubha ya mata hukunci sai malamai shi yasa wannan karen da aka samu wannan rikicin ai wannan dabbar farautar da aka samu wannan rikicin ka kama karanka zaka tafi domin dabbar ta zaman maka ta shubha ashe a kusa da gonar wani mutum ne sai ya ce malam gaskiyar al'amari karanka shine ya kashe wannan dabbar sai da ya gama ya kashe ta sannan sai wannan karan shi daga baya ya zo kai baka sani ba amma mai gona da aka yi a gaban sa shi ya sani shine la ya'lamu hunna kathiru minan nas kenan qalilu minan nas sun sani kaga shubha yanzu kai yanzu sai ka kama dabbar ka domin ga wani masani wanda shi ya san ba shubha bace dabbar ka ce karanka ne kashe wannan dabbar shikenan sai ya gaya maka na ba ta gane to wannan shine kashi na uku da ana yawan samu irin wannan wa hadha la ya'rifuhu illa al-ulama to ita shubha irin wannan kashin na uku ba halal ba ba haram ba to babu wanda zai san ya san shi zai iya maka fashin baki illa ulama sai malamai wa aktarun nas amma yawan mutane la ya'rifunahu ba su da masaniya game da shubha fa hadha haqquhu to irin wannan abin da ya shafi shubha hukuncin shubha an ta tawakkafa fihi ka tsaya cak kar kai amfani da abin da ya zama na shubha hatta ta'rifa har sai ka gano min ayyi qismin huwa wannan shubhar a wani bangaren ta fada bangaren halal ne sai kai amfani da abun ta fada bangaren haram ne sai ka hakura da wannan abun dan in dai abu ya zama shubha to abin da zai faru kenan ina fatan gane yanzu kawai kana zuwa nan sai zaka shigo masallaci sai kawai ka duba haka sai kaga kudi a kasa to ka dai dan ko hankici a cikin aljihunka to wannan kudin da ya zubo daga aljihunka ya zubo ko kuma tinkan ka zo kudin wannan wani ne ya fadi kai ba za ka iya tuno cewa kudin ka bane kuma zai iya yawa kudin ka ne to yanzu a ka'ida shine sai ka shigo masallaci jama'a akwai wanda kowa ya dan duba kudin sa ko wanda yadda kudi a masallaci ba wanda ya fita kowa yana cikin masallaci sai kowa ya dudduba ya ce a kowa bai yar ba nawa yi kaga na mutum ne sai ka dauka ina fata an gane in ku ba haka ba ka kasa gane wannan to wannan abun ba za ka yi amfani da shi ba sai dai ka sadaukar da shi dalili saboda karkaci kuma ya zama ba naka bane to wannan shine abin da malai yake cewa in aka samu abu shubha ne to karkai karambani da azarbabin fadawa cikin wannan shubha ka ce ai zai iya yiwa ma nawa ne ko zai iya yiwa kaza kakka ba kanka wata fatawa fatawar da aka ce kai amfani da ita shine ka tsaya cak har sai ka gano wannan shubhar abin nan da ya kirkice maka a wani rukunin yake yana rukunin halal ne ko yana rukunin haram an gane ko sai yake ce hatta ta'rifa ay fi ay min ayyi qismin huwa har sai ka gane a wani bangaren yake fal halal shin yana bangaren halal ta'khuzuhu sai ka dauki kayan ka kai amfani da shi wal haram ko yana bangaren haram tatajannabuhu sai ka nisance shi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ithmu ma haka fil qalb wa karihta an yattali'a alaihi an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ithmu laifi ma haka fil qalbi abinda in zaka aikata shi zaka je na kai zuciyarka tana maka kaikayi abinda ake nufi da kaikayi shine zaka ga abun ya ka kasa nutsuwa da shi ya kasa kwanta maka a rai wa karihta an yattali'a alaihi an-nas sannan kana ta wuri wuri baka san mutane su ga kana yi to wannan abun sunan sa al-ithm wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka wata kaida da zaka gane abu ba daidai bane duk abinda zaka aikata amma ya kinutsuwa a zuciyarka abun sannan kuma baka so mutane su ga kana yi to wannan abun sunan sa laifi wannan abun sunan sa al-ithm ma haka fi nafsik abinda yake maka kaikayi a rai kai yaki nutsuwa a ranka yaki kwanta maka wa karita an yattali'a alaihi an-nas sannan baka san mutane su gani lokacin da kake yin abun baka san mutane su gani to wannan akwai alama mai karfi ta cewa wannan abun ba daidai bane laifi ne shi yasa malamai suka ce duk sanda mutum zai aikata aikin da'a zai yi abun alheri to yana amfani ne da karfi guda daya amma duk sanda mutum zai saba wa Allah to sai ya amfani da karfi guda biyu sanda zakai sallah karfi daya kake bukata sanda zakai sadaka karfi daya kake bukata lokacin da kake so ka kalli matarka karfi daya kake bukata amma duk sanda kake so ka kalli matar da ba taka ba matar wani to kana sai kai amfani da karfi guda biyu na farko kana so ka ganta zakai amfani da wannan karfin dan kana so ka kalle ta karfi na biyu kuma ya za a yi kar a gane kana kallanta kaga karfi nawa biyu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat an gane ko za kana son ka kalle ta amma baka so a gane kana kallanta kaga shine al-ithm an gane ku wannan hadisi ne wanda yake Hassan Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad din sa mujalladi na 4 shafi na 228 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana wannan hadisin a cikin Sahih at-Targhib wa at-Tarhib hadisi na 1734 fa hadha tajidu nafsaka la tatma'innu lahu to in dai abu laifi ne zaka samu in ku har zaka aikata alkafura kaga baka da wani dar a zuciya to zuciyarka ta mutu duk mutumin da zuciyarsa tana da rai akwai imani a ciki in zai saba Allah sai ya ji bai nutsu ba sai kuma yayi wannan waswasin na yayi ko kai yayi kai in fa yayi fa laifi ne fa abun nan shi kansa ya san ba kyau ko dai ya hakura zuciya tana yi masa rawa yayi ko kai yayi amma duk wanda ka ganshi in zai aikata laifi gaba gadi yake aikata laifin baya wani inda to zuciyarsa ta mutu amma in dai zuciya bata mutu ba akwai sauran imani a ciki to wannan hadisin sai ya aiki in zaka saba Allah sai ka ji kana dan zuciyarka zaka ji ta danyi rawa fala tajidu nafsaka wato fa hadha irin wannan tajidu nafsaka zaka ji zuciyarka la tatma innu lahu bata nutsuwa da shi wa adamu imanin nafsik rashin nutsuwar zuciyarka akan aikata wani abu lahu dalilun wannan dalili ne ala annahu fihi shubha akan cewa wannan abun akwai shubha a cikin sa fa alayka an taturukahu abinda ya zama wajibi akan ka bar wannan abun kawai in aka zo ma da wani business aka ce ga wani business aka karanto maka ga yanda ake yin sa ga kaza kaza aka duk sai da aka mun bayani ka ji baka nutsu da shi ba to kawai sai ka ce kai mun bayanin wannan business din gaskiya kuma amma ban fahimta na fahimta amma ban nutsu ba a alaji fa babu haramci fa a ciki fa wannan yace to ai ni gaskiya zuciya ta ni ban nutsu da shi ba to tunda baka nutsu baka bar shi kawai da amma ya ribuka ila ma la yaribuka ko da shi annabi ya karantar da kai wannan kaidar wato da amma ya ribuka ka bar abinda kake kokonto ila ma la yaribuka zuwa ga wanda baka kokonto ka zo za ka yi alwala kawai sai kake kokontan ruwan nan mai kyau ne zubar da shi ka ɗebo wani kenan kawai na fata an gane in kai haka shi kenan ka huta wal halalu ma shahidta alai halal ita ce wadda kai kanka shaida ne akan wannan halal wa halaqta alaihi kuma zaka iya yin rantsuwa akan wannan abun annahu halalun cewa halal ne ai idi ma'ananta ilai ma'anar wannan magana shine zaka nutsu da abun indai halal ne zaka ji ka nutsu wa lam yusawirka shakkun fihi kuma ba zaka ji wata wani kokonto ya taso maka ba fihi a wajen aikata wannan abun hatta innaka tahlifu alai har zama ka iya yin rantsuwa kace na rantsa da Allah wannan abun halal ne zaka iya yin wannan rantsuwar annahu halalun cewa abu kaza halal ne li'annahu ba dan komai ba sai dan wannan abun bayyinun gashi ya fito karara a fili yake kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya ce al halalu bayyinun ita fa halal ba abu yake ba fili take qawluhu wa kadhalika al haram haka ma malai ce ita ma haram haram ita ma a sarari take al haramu aidan bayyinun haram ita ma a bayyane take mimma nussa ala tahrimihi daga irin abinda nassi yazo akan haramcin sa kalmaitace kaman mushe yanzu akwai wani musulmi na kware da zai zo ya dinga kokonto game da haramcin mushe ko gagiya yace a shi kawai yana ganin to ko halacce giyan nan ne ko haramce ai ba wani musulmi da zai maka kokonto akan giya halacce ko haramce an gane ko kowa ya sani cewa ma'lumun min addini bi darura cewa giya haramci walahmil khinzir ko naman alade wannan kaga duk musulmi ya san naman alade haram ne hadha haramun bayyinun wadannan kaga haram ne karara li'anna Allah harramahu sabida Allah ta'ala ya haramta wadannan abubuwa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala والمستور من بان ستره سترتچه شينه wanda sitircewarsa ta bayyana sitircece shine wanda sitircewarsa ta bayyana sitircece shine wanda Allah ya rufa masa asiri ba a ga tsiraicin sa ba wannan shine mastur ba aka ce kai fa mutane fa yanzu ba a yadda da su ba kai ni fa ban yadda da kowa ba ayya wa daje bane haka ana so a gaya ma wanda tsiraicin sa ya bayyana sai ka mu'amalance shi a tsirara amma wanda yana cikin rigar sutura Allah ya rufa masa asiri in ma yana wani laifin ba wanda ya sani to a mutumin kirki zaka dauke shi an gane ko shine ma'anar wannan magana wal masturu wanda Allah ya suturce shi yana abubuwan sa a daki ko in yaje wani gurin yana wani laifin amma Allah ya suturce shi babu wani mahaluki banda Allah da ya halice shi da ya san yana aikata wannan laifin to in kana so ka gane wane mutum sitirtacce ne shine man ba na sitiruhu shine wanda sitirar tasa ta bayyana ba za ka iya cewa ga laifin da ka ganshi yana yi ba to wannan shine mastur wal mahtuku kunyatacce man ba na hitkuhu wanda kunyatarsa ta bayyana kunyatacce shine wanda kunyatarsa ta bayyana ya taba yin abun kunya kuma abun ya bayyana abun ya tonu aka san cewa mutum wane yayi abu kaza da abin kunya to daga lokacin da hakan ya bayyana gare ka to kaga dole zaka dauke shi a matsayin kunyatacce domin kunyatar ta bayyana in ba dan haka ba to ba zaka yadda da kowa ba kenan kana tare da mutane a masallaci kana ba ka yadda da su ba kana tare da su a guraren harkoki ba ka yadda da su ba to kuma kai ba yadda da kai ba to ya za yi kenan da haka shi sa ake so ka mu'amalanci mutane a mutanen kirki shi sa muka ce asalin mutum mutumin kirki ne asalin mutum mutumin kirki ne sai in rashin kirkin sa ya bayyana misali baka taba ganin mutum ba sai ka ganshi yanzu a mutumin kirki za ka yi mu'amala da shi har sai ran da kuka kulla mu'amala ya cuce ka ko kuka kulla mu'amala yayi rashin kirki a mu'amala to daga lokacin kai za ka dauke shi wannan mutum ba mutumin kirki ba wannan magana a Sheikh Fawzanul Fawzan zai sharhinta yace qawlu wal masturu man bana sitruhu wal mahtuku man bana hitkuhu al aslu asali fil muslim asalin muslimi al adalatu mutumin kirki ne indai mutum musulmi ne to ka dauka mutumin kirki wal khairu asalin muslimi akwai alheri tare da shi asalin musulmi mai alheri ne fala tusi'u bihi dhanna karka munana masa zato wannan haka ake bukata asali musulmi mutumin kirki ne kuma asalin musulmi mai alheri ne ka kada kafin kai mu'amala ka gane rashin kirkinsa, kada kafin ku yi mu'amala ka gane rashin alherinsa, tun kafin ku yi wannan ka gane kawai ka hukunta shi akan ba mutumin kirki bane. Wannan zalunci, ba a so ka mu'amalanci mutane a haka. An gane ku? Lihaza qala jalla wa ala, dan haka ne Allah mai girma da haka yace, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ijtanibu katsiran minadh dhann, ku nisanci zato, wato da yawa daga cikin zato. Wala la kai ce wani zaton akan mutum kuma ba haka yake ba, ka zo ka dauki alhakinsa ka daura akan kale nauyi. Allah ta'ala ya kira masu imani yace, ya ku masu imani, ijtanibu katsiran minadh dhann, ku nisanci da yawa daga cikin zato, inna ba'd adh-dhanni ithmun, domin wani bangare na zato zunubi, wani bangare na zato zunubi. Kace ai ni tun da ya shigo kawai na gaban yadda da shi, to me ya maka? Sai bayan ya tashi kace, ko kun yadda da mutum? Ai ni tun da ya zo na ji jiki na ya bani, me jikin naka ya baka? An gane ko? Zaka iya yin zato akan mutum ya zama gaske, amma ana so wannan aya tana so ta gaya ma ba fitin zato bane gaskiya. Inna ba'd adh-dhanni ithm, Allah ya ce wani bangare, wani sashi na zato zunubi ne. Me yasa zaka yi zunubi? Ka dora kanka alhaki, ka dauka wa kanka nauyi. Dan haka kowane mutum sai in rashin kirkinsa ya bayyana. Dan haka asalin musulmi mutumin kirki ne. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wacce aya tana cikin suratul hujurat aya ta 12. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, iyyakum wadh-dhann, ahir na hana ku zato, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith, domin zato shine mafi ƙaryar zance. Ai ina kyautata zato, wani kyautata zato kuma? Eh to in kyakkyawan zato zaka yi, wannan ana son haka. Ina kyautata zato, haka ake so. Amma munana zato ga wanda rashin nagartarsa bata bayyana gare ka ba, wannan laifi ne a musulunci. Kace kai mutane da ni yanzu duk na tsinke da mutane da ba wannan ba a yin haka. Wanda ya ce mutane duk sun halaka, hadisi ne, man qala ahlaka an-nas fa huwa ahlakuhum, ko ahlakahum, wanda ya ce duk mutane ba mutanen sun halaka, to annabi ya ce to shine ya halakar da su. Haka shi ne limamin halakakun kenan. Wata ruwaya kuma aka ce fa huwa ahlakuhum, ya fi su zama halakakke. Saba ayin jami'i, alkhairu fi wa fi ummati ila yawmil qiyama, manzo Allah ce alheri yana tare da ni da wannan al'ummata har zuwa tashin alkiyama. Yanzu so kake kace al'umman manzo Allah duk sun lalace, ba na kirki ko mutum daya? Kai wannan hukuncin naka akwai kuskure a ciki. Lalle kan mutane da yawa ba su da kirki, amma kuma akwai masu kirki. Ya za ka gane haka mu'amala? Ya za ka gane haka? Sai kun yi hulɗa da mutum, to anan za ka tantance ka a wancan layin za ka sa shi ko a wannan layin. Amma tun kan ku yi mu'amala ba ka san mutum ba, ka hukunta shi a rashin kirki, wannan ba daidai ba ne. Wannan hadithin shi ma mun karanta shi a baya ya gabata. Fala tadhunna bi muslimin, wai wannan gabar abin da take koyar da ni, wannan gabar abin da take koya maka bawan Allah shine wai fala tadhunna bi muslimin, kar kai wa musulmi zato illa khairan, sai alheri, malam yadhhar alaihi khilafu zalika, matukar sabanin alheri bai bayyana ba gare ka. An gane ku? Wa idha atharta lahu ala khata'in, idan ka ci tuntube da kuskurensa, fa alayka bis satri, ka rufa masa asiri, wajibi ne wai mu dauka ma kayi mu'amala ko kuma ka gane wane yana aikata laifi, ka gane yana aikata laifi, to wajibi ne ka rufa masa asiri. To ina ga wanda baka ma san yayi laifi ba kuma ka muna namar zato, wanda ma yayi laifin ka tabbatar da yayi laifin an ce ka rufa masa asiri. Ina fata an gane. Saboda hadithin man satara musliman, duk wanda ya rufa wa musulmi dan uwansa asiri, satarahu Allah, kansa ya rufa, domin Allah zai rufa masa asiri fi dunya wal akhirah. Da kana rufa ma asiri, ba shi ka rufa ba, kanka ka rufa, domin sirrin ka yana nan, a Allah yana sane da shi. Guda ɗayan an tono kila ya fi na wancan guda goma. Allah yana bayyanarwa, wasu suka sani, ka daina kima, ka daina mutunci, ka daina fada a ji, ka daina shiga mutane su bi ka sallah. Amma Allah ya rufa maka asiri, Allah ya suturce ka. To dan kaga wani bawon sa kuma yayi laifi mai hukunka, ka rufa maka asiri, kai man nasiha kai ba addu'a, ka rufa maka asiri. Lada nawa ka samu a cikin yaya ta shi, watakila ma ya tuba kai ka fada irin wannan laifin. Ana yi, wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali, ubangiji yana warkar da wanda ya ga dama ya kuma jarabci wanda ya ga dama. Kana da yaqinin shi ba zai tuba ba? Ah, kana ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasu mutane guda biyu da Allah ya gansu aljanna yana ya dinga musu dariya, wanda wannan hadisin ya tabbatar da Allah yana dariya, irin dariya da ta dace da girman Allah subhanahu wataala. Aka ce abun ya faru, yace to ɗayan ya fita jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah, shi kuma ɗayan lokacin yana kafiri, dan haka wannan kafirin a wannan lokacin sai ya kashe wannan musulmin, kaga musulmin yayi shahada. Hukuncin wanda ya shahada Allah zai bashi aljanna. Ah, bayan wannan kafiri yayi wannan ta'adi ya kashe wancan musulmin, Allah sai ya shirye shi ma daga baya, da ya musulunta shi ma sai ya tafi wani jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah, shi ma aka kashe shi. Sai ga su sun hada aljanna, ce kai yaya, ce kai ma yaya. Ina fata an gane, to al'amarin Allah ba a shiga tsakanin Allah da bayinsa, ba a shiga tsakanin Allah da bayinsa. Shi sa aka ce an hana tsinewa wato kafiri, ka ce Allah ya tsinewa ma uwawa ne kafiri, sai dai ka ce Allah ya tsinewa kafirai, saboda cikin kafirin baka san waye zai shiryu ba. Wanda ya mutu a kafircin, to tsinuwar da kai shi ne sai ta ci gaba da binsa. To duk ire-iren waɗannan matsalolin mutane sai su tattara, sai kaga kamar aljannan mutane su suka halicce ta tasu ci. Kai ka ce gidan wutan mutum na mutum ne, ta yanda in wani ya tuba ko wani aka yi masa gafara, gani mutum yake kaman ya yi hasara shi. Yanzu duk gaba ɗaya cikin masallacin nan, Allah ta'ala ya ga dama ya samu aljanna, me ya kai hasaran, me kai wanda insha Allah haka za a yi, insha Allah. Me ya faɗo ka yanzu kana nan kana kan kana Allah ya saban da wani, to shi ya shiga me ya rage ma? So ake kowa ka ɗauke shi. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in haɗu da kowa ranar tashin in tafi, in haɗu da kowa, in haɗu. Shi sa ko laifi kai ba Annabi baya so a gaya masa. Yace ina so in fito in dinga ganin kowa clean. To duk san da ko gulmar wani aka in ka gaya masa baka taimake shi ba, kuma abin da kai sunansa Annabi manci, domin da yana ganin farin wancan, kana zuwa kace ka ga ran nan fa wani yace kaza, yace kaza a kanka, ka sa masa wani tabo da wata damuwa a zuciyarsa game da wannan. An gane ko? Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rufa wa musulmi asiri, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah zai rufa masa asiri a duniya, kuma Allah zai rufa masa asiri a lahira. Wato ka san shi rufin asirin Allah, in ya rufa maka ko a duniya, Allah ya rufa maka asiri, ai kai ballanta ranar tashin alkiyama, da duk tun daga Annabi Adam har a nada kasa kowa yana gurin nan in asirin ka, shi wanda ka tona asiri karkari iya unguwarku, aka sani da ka yaya tashin iya unguwarku ne, da ya ba unguwarku ya koma wani guri, mutumin kirki zai je musu. Na fata an gane. Lakin ma'an nasiha, sai dai tare da yi masa nasiha, ka gan shi yayi ba daidai ba, ko ya aikata laifi, ka ce wa ne me kai ka, ya ce ma tsotsayi ne kaza kaza, ka ce to Allah shi Allah ya yafe maka, amma dai wannan abun gaskiya al'ada ce mara kyau, ya kamata ka daina ta. Tasturu alai, amma ka rufa masa asiri, wala tafdahu, karka kunyata shi. Qala ta'ala, Allah ta'ala ya ce innal ladina yuhibbuna anta shi'a alfahishatu fil ladina amanu, lalle waɗannan da suke son alfasha ta dinga yawo cikin masu imani, lahum azabun alim, yayi refin na me kan ta talla da shi a cikin tallan da shi, menene cinyewa a ciki, wace masalaha ce a cikin mutum yayi laifi a zo a yayata shi a jarida, a yayata shi a gidan radio, a yayata shi a cikin social media, wace riba ce a cikin haka? Hakan wani gyara ya kawo? Wanda ya zama halinsa ne, ɗabi'arsa ce an yi masa ɗaya, an masa biyu, an masa uku, ba ma ya jin kunyar Allah, ba ya jin kunyar jama'a, babu laifi dan mutane su guji sharrinsa, a gaya wa mutane, a ce mutane su yi hattara da wani, in ya shigo guri a ce to kowa ya kula da wayarsa. an kama shi ya sace waya ya fi sau nawa an daddake shi an kai shi kaza da haka ya shigo a ce to jama'a ba sai an ce muku ga wani nan ba kawai da an shigo a ce to jama'a kowa ya kula da wayarsa hablebi amma mutum wani ya tuba wani da ƴaƴansa da jikokinsa amma an yayata shi ya tuba Allah ya yafe mai ga mutanen mu kuma ba su da yafiya shi Allah ya yafe masa ma da ya laifi amma mutane suna nan suna ganin sa tsarara to wannan so ake in kaga mutum yayi laifi ka rufa masa asiri ba a san alfasha ta dinga yawo a cikin mutane wani wata yayatawar ko yadda wani kake na sha fadar wannan cewa yawanci za ka ga wani laifin wallahi yanzu sai a kama mutum a ce ya kake bude mashin farawan mashin dan Allah wannan mu yi amfani wannan dan jarida yi to yanzu mashin nawa ka sata yace ya saci kaman guda 10 to wata ya kake yi ka bude yace ai kaza kaza to a cikin wannan bayanin da yake ba wani ya koya ba wani basira saboda ta tabu bashin an yi haka ana bude mashin ba yanzu daga hirar da aka yi da wannan shi ma ya ji ya kike kina samun kuɗi wata tace to ai kaza kaza to ya kike ki fita daga gida ta fadi yanda take badda sawu wajen fita daga gidan mijinta ko daga gidan iyayenta taje ta fasukanci ta dawo yanzu a cikin wannan ashe ba wani karatu da wata basira ta banza ka koyar da wani ba in interview ne a interview da shi aje da ina da ina mutum yake ta aje a duk dakile abun kuma a jajja masa kunne a yi masa barazana amma a cikin yayata alfasha cikin masu imani alheri nawa ne kuma mutane ba sa san yayatawa alheri nawa akwai wanda duk sanda ka ji ya bada labari sharri duk sanda ka ji shi zai bada labari to insha Allah za ka labari ne bakin labari zai bayar ba zai taba baka labari ka ji labari ne na alheri ba to wannan kaga Allah ta'ala ce lalle waɗanda suke yada alfasha suke yayata ta su yawo da ita a social media a gidan talabijin alfasha ce an riga an yi ta neman mafita ake amma su ta yawo da ita filladina amanu Allah ya ce lahum azabun alim kar ka dauka gata kai wa al'umma Allah ma ya ce kana da azaba mai radadi fid dunya wal akhira a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ka san mutum zai iya zama mai imani salihi ya zama a aljanna kai ka fada wuta ma baka sani ba wallahu ya'lam Allah shine ya san al'amuran bayin sa ya san karshen kowa wa antum la ta'lamuna ba ku sani ba yanzu kamar yadda muka sha karanta in ka karanta tarihin sahabbai yanzu wani sahabin za ka kawo labarin sa in ka ji labaran su lokacin kafin su shigo musulunci kowa ya sani cikin magabata akwai wani sai da ya zama kasurgumin dan fashi da ake tsoron sa amma ya zama babban malami da kuma musulunci yake ji da shi nawa aka samu mutanen da lalatattu ne jiya amma yau kuma sun zama mutanen kirki suna nan da yawa wannan ba hurumin ka bane hurumin Allah madaukakin sarki ne suratul nur aya ta 19 gaba ta 142 qala al muallif rahimahullah wa idha sami'ta ar rajula yaqul in kaji mutun yana cewa fulanun nasibiyun wani ai nasibi ne zamu bayani fa alam annahu rafidiyun duk wanda kaji yana cewa wani nasibi to shi mai cewa wani nasibi shi kuma rafidi ne dan shi'a ne su suke amfani da wannan kalmar tanawasib in suka ganka su ce maka nasibi wato nasibi shine mai kin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine nasibi to duk wanda kaje yana gaya ma ai kai makiyin ahlul baiti ne to shi kuma dan shi'a ne wannan mutum shine malai ya baka wata kaida yace idan kaji mutum yana cewa ai wani nasibi ne to shi mai cewa wani nasibi ne to shi kuma rafizi ne dan shi'a ne wa idza sami'ta ar-rajula yaqul in kaji mutum yana cewa fulanun mushabbihun ai wani mai kamanta Allah da ababan halitta ne wani mushabbihi ne aw fulanun yatakallamu bitashbih ko kuma wani yana magana irin ta tashbihi kamanta Allah da ababan halitta fa alam ka sani mai irin wannan maganar annahu jahamiyun bajahami ne shi kuma bajahami ne wa idza sami'ta ar-rajula yaqul in kaji mutum yana cewa takallama bitawhid takallam bitawhid in zakai mana magana malam kai magana tauhidi washrah li at-tauhid kuma kai mun bayanin menene tauhidi to duk wanda kaje yana yawan fadan haka in kuna tattauna da shi fa alam ka sani annahu kharijiyun mu'taziliyun mu'taziliyun ka sani wannan ba khawarije ne kuma ba mu'tazile ne aw yaqul ko kuma kaje yana cewa fulanun mujabbirun ai wane mujabbir ne an gane ko wane mai aqidar jabariya ne aw yatakallamu bil ijbar ko wane yana da aqidar cewa duk abin da kai Allah ne yake so kai shi ko da mara kyau ne da haka Allah ba zai hukunta ka ba aw yatakallamu bil adl ko kaji yana magana akan adalci fa alam duk wanda kaje yana amfani da waɗannan istilaha din to ka sani annahu qadariyun wannan ba qadari ne mai aqida qadariya ne lianna hadhihi alasma saboda waɗannan sunayen gaba ɗayan su muhdasatun kirkirarru ne a hadatha ahlul bid'ah kuma ɗan bid'ah ne suka kirkiro su a ce fulanun nasibi ko fulanun mushabbihun ko fulanun ainihin wato abunan mujabbirun to duk ire-iren waɗannan istilahat din maganganu ne wa'anda an gano ma'abuta san zuciya ƴan bid'a su suka kirkiro waɗannan sunayen wannan gaban me take nufi qalal Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah Sheikh Fawzan al-Fawzan yake cewa wa idza sami'ta ar-rajul yaqulu fulanun nasibi maganar da Imam al-Barbahari yake cewa in kaji wani yana cewa aywana nasibi ne ma'ana me ake nufi da nasibi suna nufin humul ladina yubghiduna ahlul bait sune wai mutanen da ba sa son ahlul bait war rawafid su rawafid ɗan shi'a yattahimuna ahlus sunnati suna tuhumar ahlus sunna bi annahum yubghiduna ahlul bait wai ahlus sunna ba sa son ahlul bait wa man yubghidu ahlul bait dan haka duk wanda yake kin ahlul bait fa huwa nawasib to ya shiga ya zama nasibi da hakan kaji dan shi'a ya ce awani ana bada wani labarin wani ya ce wannan ai nasibi ne yana nufin wai wanda baya san ahlul bait su a wajen su ahlus sunna shine wanda baya san ahlul bait fa alam annahu rafidiyun to ka gane shi kuma wannan mai wannan magana shi kuma dan shi'a ne lianna hadha madhhabu ar-rawafid domin a ce maka nasibi wannan aqida ce ta ƴan shi'a hatta innahum ja'alu as-sahaba da wannan aqidar tasu ta su ganka a matsayinka na ahlus sunna su ce ma nasibi da wannan duk suka tuhumi sahabban manzon Allah cewa su ma din nasibawa ne su a wajen ƴan shi'a za ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kake jin su kake ji da su to su a wajen ƴan shi'a nawasib ne din nasibawa ne ba sa san ahlul bait li'annahum wa yasbidu su bi za'amihim a fadar su su ƴan shi'a a fadar su fa wai yubghiduna ahlul bait wai sahabbai ba sa san ahlul bait ka rasa gane a ina suka gano wannan karatun kuma a wace dangantaka a wani tarihin suka gano sahabbai ba sa san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam waqtasabu minhum al-khilafa sai ka ji sun ce wai sahabbai sun kwace khalifanci daga hannun ahlul bait sun kwace khalifanci daga hannun ahlul bait maimakon da annabi ya bar duniya ai khalifanci yana wajen ahlul bait kamata a ce ahlul bait sune khalifofi amma abubakar ya kwata umar shi ma kwata yayi usman shi ma kwata yayi wannan ita ce aqidar ƴan shi'a hakaza yaquluna qabbahumullah irin wannan kalaman su suke fada fallazi yaqulu wanda yake cewa inna sahabata nawasib duk wanda ka ji na cewa sahabbai ai nasibawa ne maqiya ahlul bait aw inna ahlus sunnati nawasib ko kuma kaji yana cewa ai duk ahlus sunna dinnan da kake ganin ana suna ta cewa su ahlus sunna ne ai duk nasibawa ne ba sa san ahlul bait hadha dalilun wannan dalili ne ala annahu min ar-rawafid da ke nuna wannan me wannan magana shi kuma dan shi'a ne wa ahlus sunnati a hakikanin gaskiya ahlus sunna la yubghiduna ahlul bait ba sa kin ahlul bait sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata kissa ingantacciya da ta nuna cewa suna kin ahlul bait haka ahlus sunna duk inda yake za ka ga baya kin ahlul bait bal ma gidajen mu cike suke da sunayen ahlul bait aliyu nawa kake da shi a cikin al'ummarka alhasan da husain har ma ai ya zama al'ada inda aka haifi yan biyu alhasan da husain duk da cewa su alhasan da husain ma jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yan biyu bane amma dai har ya zama ma wata mashahuriyar al'ada ko ka sanya musu wani suna sai ga Hassan da Husainin ya kwace saboda inda ahlus sunna suke san ainihin wato ahlul baitin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Fadima da wahala ka shiga gidan da babu Fadima da wahala ka shiga gidan musulmi da babu Fadima to duk wannan a ce wai duk ana kin ahlul baiti an gane ko wa ahlus sunnati la yubghiduna ahlul bait da haka ahlus sunna ba sa kin ahlul bait bal innahum yuhibbunahum bal ma abunda zai ya tabbata shine ahlus sunna suna kaunar ahlul bait wa yahtarimunahum suna mutunta ahlul bait wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu sunna suna kiyaye wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan iyalan gidansa walakinnahum la yaghluna fihim ghuluwar rawafid kawai bambancin su da yan shi'a ba sa wuce iyaka wajen kaunar ahlul baiti kamar yanda yan shi'a su suke yi walakinnahum la yaghluna ba sa yin guluwi wuce iyaka fihim game da ahlul baiti guluwar rawafid irin wuce iyaka irin ta yan shi'a wala yattakhidunhum arbaban min dunillah su kam ahlus sunna ba sa rikar ahlul baiti a matsayin wasu alloli ba Allah ba wa ya'taqiduna fihim al-isma ahlus sunna ba su da aqidar ba su kudurce cewa ahlul baiti masu mai bane wanda wannan da aqida ce ta shi'a ina fata an gane domin mun karanta anan cewa ai a cikin su ne aka samu wayanda suka ce shi kansa Khan al-Amin mun karanta anan a cikin gabobi a can baya akwai inda suka ce malaika Jibrilu ma mahayinci ne manzancin ba Annabi Muhammad aka ce kawo ba Aliyu aka ce kaiwa kawai kaiwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wasu ma da suka gawurta a batan sai suka ce kai Aliyu ma Allah ne wata rana sayyidina Ali yana zaune kawai sai ji ana huwa huwa sai ce wa mai suke nufi suka ce wai kai ma shi ne shi mai ce wai kai ma Allah ne sayyidina Ali ya sa aka tona rami aka hak aka wahura wuta ya ce duk ku kamo su duk wanda yake da wannan aqida in bai tuba ba ku jefa shi ciki wannan duk mun karanta a nan gurin to su aqida suke ne da haka su aqida su duk wanda yake ahlul baiti ne to ba masumi ne baya sako shi yasa zaka ji suna cewa Nana Fatima masuma, Al-Hasan masumi ne, Al-Hussein masumi, duk wannan ahlul baitin duk gabaɗayan su masumai ne, ba sa kuskure, ba sa sabo kamar yanda mu a aqidan mu annabawa ne masumai. An gane ko? Kama ya ataqidu shi'atu al-isma li'immatihim kamar yanda shi'a su a aqida su limaman su a imma din su masumai ne. In dai kai imami ne a shi'a to masumi ne duk abin da kai daidai ne ba ka kuskure ba ka sako yusammunahum al-a'immatul ma'sumin har ma haka suke kiran su ce limamai ma'sumai al-a'immatul ma'sumin wa ahlus sunnati to laifin ahlus sunna su kuma la ya'taqiduna fihimul isma sun ce gaskiya ahlul baiti ba ma'sumai bane to shine laifin su a wajen shi'a wala yaghluna fihim laifin ahlus sunna shine ba sa wuce iyaka game da kaunar ahlul baiti kamar yanda su shi'a suke yi wa innama yunzilunhum manzilatahum abinda ahlus sunna suke yi suna ajiye ahalin gidan annabi a matsayin da Allah ya ajiye su uyuhibbunhum suna ahlus sunna duk inda yake zaga yana kaunar iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam liqarabatihim min rasulillah saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayuhibbunhum duk inda ahlus sunna yake zaga yana son ahlul baiti me yasa liimanihim saboda imanin ahlul baitin nan da Allah madaukakin sarki fahum yuhibbunhum dan haka duk inda ahlus sunna yake zaga yana kaunar ahlul baiti li amraini saboda al'amura guda biyu na farko yuhiwatu al-iman saboda imanin su wal qaraba da kuma kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idza wujidatil qarabatu amma in aka samu ga wani ahlul baiti ne na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dangantaka da manzon Allah kusanci an samu kusanci walam yujadil iman amma ba same shi yana da imani ba fa innahum la hubba lahum to ahlul baiti ba sa son sa ahlus sunna kai ba sa kaunar sa zaka ga wani yana dangantuwa zuwa ga gidan annabi ko zuwa ga jinin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai imani ba to wannan ahlus sunna ba sa son sa saboda gashi dai yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shi da imani fa Abu Lahab yanzu ka dauki Abu Lahab yanzu wace kuskure ma zaka yi wa Abu Lahab da zaka so shi wace irin kuskure ma kaga kuma Abu Lahab babban annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga dan cikin gida ne amma ka gaya mun wace irin kuskure ma zaka yi wa Abu Lahab da zaka so shi saboda ga kusancin amma ba imani dan haka ahlus sunna suna kaunar wato ahlul baiti in akwai waɗannan abubuwan guda biyu ga kusanci dama kai ahlul baitin gidan annabi ne sannan kuma ga imani to amma akwai wannan duk inda ahlus sunna yake kai masoyin sa ne amr rasul abu lahab babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nar amma ko kaki ko kaso dan wuta ne
sura su kutum aka saukar aka yi Allah wade da sha'anin sa kuma aka ce dan wuta ne ina fata an gane li anna mujarradal qarabati domin kusanci da gidan manzon Allah ko kusanci da manzon Allah kawai la yakfi ba zai wadatar ba illa ma al iman sai an hada tare da imani dan ga ka kana daga cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kana da imani ato kana da wani matsayi na musamman a zuciyar musulmi duk inda suke a duniya suna kaunar ka suna girmama ka suna mutunta ka saboda ka kana da jinin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kana da haƙƙin musulmi duk inda suke a duniya su soka amma dan iya kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma baka da imani to wannan kawai kana da kusanci amma abinda zai sa a sokan kusanci ne tare da imani kuma kana da kusanci baka da imani dan haka Abu Lahab tsakanin sa da musulmi babu kauna ina fata an gane to sai mu tsaya anan an ce lokaci yayi sai mu tashi wai idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbih ko inda mu karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رحمة الله وبركاته وأنا يتيم على الله يكار لا فيها أمين يا هلت أسا سونا كدرية سونا متنكو كوا ماتي كدرية كدرية طب wa ya halatta asawa mace suna kadariya to kadariya zai iya daukan wato ma'ana mai kyau kadariya zai iya zamantowa mai daraja ko mai kima tana iya dauka ba lalle ya zama to ka san matsalar kadariya wata kungiya ce batattun kungiya to kaga in ana kiranta wani zai kariya fassara cewa ko waccan kake nufi an gane ko wani zai iya dauka kadariya ko kaman kila irin masu waccan aqida ce ta kadariyanci to kaga akwai ɗan shubuhadi da cewa kaman yanzu su kadariya zamu dan ƙara bayani mun sha bayani dai a gabobi da yawa su ne waɗanda su sai ka dauka waɗanda suka yarda da kaddara ne in aka ce kadariya to amma kuma kishiyar hakan su ba su yarda da kaddara ba shi yasa sai ake kiransu kadariya ba wai dan sun yarda da kaddara su ba su yarda da kaddara mun sha karanta anan su kawa wajen sa in bakai kudi bakai kudi bakai kaga dama kawai an gane ku ba wani kace ai to ai Allah in ya kaddara zan yi zan samu za ba su babu imani da kaddara an gane ku in zaka yi sallah kai sallah ba wani in zaka ba Allah ka ba Allah ba magana cewa in Allah ya kaddara babu su ba su imani da kaddara so wannan kaga sunan yana dangantuwa zuwa ga wayancan kadariya duk da cewa kalmar alqadar din in ka dauke shi abu ne wanda yake mai abu mai daraja mai kima ana kiran ana jingina shi tunda asalin kalmar in ka koma daga nan su ma aka tsago nasu sunan ya zama kadariya da haka indai akwai wata shubuha da za ta sa a dauka wayancan din da sai nake ganin rashin dacewar a sawa mutun suna haka amma in ba ada waccan shubuha din tunda ba wani suna ne da yake dauke da wata shi a suna abin da ake so abu biyu ya zama to akwai kar a samu mummunan abu a ciki ma'ana kai zaman to yana kunshe da wani mummunan tasiri suna saboda malam Bahaushe da yake cewa suna linzami ne haka ne dan haka kada a sawa mutun sunan da in aka fassara sunan kuma yayi tasiri ga mai sunan to mai sunan shi ma ya shiga uku daya kenan sannan na biyu kada suna ya zaman to akwai tazkiya tazkiya shine kar a sawa mutun sunan da yake nuna shi wani na musamman ne wani tsarkakakke ne wani bawan Allah ne wani salihi ne ato shi ma sunan da yake dauke da tazkiya malamai suna ganin suna kyamar a sawa mutun shi to suka ce indai suna ba yana dauke da waɗannan abubuwan ba bale bidan an sawa mutun ina fata an gane wallahi ta'ala ala wa alaikum assalam
Na'am.
babba ne ko a ma'aikata ko a wani ofishi haka mutane sukan je wajensa neman alfarma to in dai mace ce kuma taje neman alfarma a mafi yawan lokuta baya iya yin alfarmar dan tsakaninsa da Allah ma'ana sai in zata zai amfana ko zai muru da wani bangare na jikinta misali in na fahimci tambayar ko to shine wani wata take so ta je wajen wannan mutumin dan neman wata alfarma to shine shi kuma take tambayar wani kafin ta ji cewa ya yake gani sai yake ganin shi kuma ya san mutumin yanda yake ba shi da nagarta kuma matukar aka je yana irin wannan abubuwan to sai yake so ya kyamatar da ita zuwa wajen wannan mutum to amma sai ta matsa cewa sai ya faɗi me yasa baya so ta je to shine ya ga ya mata cewa ai wannan mutumin ba mutumin kirki bane mutumin banza ne shi sa yake san yake gaya mata cewa kar ta je to shi yanzu tambayarsa shine yanzu shi da ya faɗi halayya ko ɗabi'un wancan mutumin kamar ya tona asirinsa kenan to kamar yadda muka faɗa a nan shine abubuwa ne guda biyu idan akwai hanyar da za ta wato za a kyamatar da ita zuwa gurin ba tare da an tona asirinsa ba wannan shi ya fi kyau an fahimta misali ka ce mata to gaskiya yawanci mutane irin waɗannan dai duk da ba a rasa na Allah amma dai galibi irin wannan ba sa iya yi wa mutum za a ga duk yawanci masu irin wannan to za ka same su kuma da wahala in ba za su nemi mutuncinki ba da haka ni inda a shawarance ko kuma a bata wata hanya da in an je din ba zai ba wata kofa misali kar ta je ita kadai din kamar yadda ta ce ba ita kadai za ta je ba to kaga in ta faɗi wannan cewa ba ita kadai ma'ana dai ya dan bata wani ɗan ya dan jefa mata wata shubha ko shakka cewa dai lalle ta yi hattara to kaga wajen ta yi hattara din ba cewa ya ga wani abu da mutumin yake ba kawai ya ce ta yi hattara ko kuma kar ta je ta kare me yasa to aikin san ko a musulunci haramun ne ka keɓanta da wanda saboda shedan yana nan kuma galibi irin wannan ana samun matsala da mutuncinka da komai sai ga wani abu ya faru saboda haka ni na ba da shawara in ya zama lalle sakin je neman alfarmar to kake je ke kadai an gane ko to wannan ya fi a fito sai in ya zama ba yanda za a kubutar da ita har sai an fito da abin sarahatan to wannan kaga wata larura ce ta tilasta haka amma in ba larura ba ce akwai hanyar da za a haska mata kuma ta yi hattara din ba tare da ta san hakan ba wannan ya fi kyau amma duk mutumin da fa ya riga kurasa ta yi kuka mutane sun san shi ba shi da kirki kuma baya da suna akan rashin kirkin to wannan babu laifi baro-baro a fito a yi wa mutane bayani su yi hattara da haɗarinsa Allahu ta'ala alam na'am Humaira Umaira to ya ake sai dai ko tasgirin Hamir zai daukan Humaira da suna jaki shine Humaira to ai duk suran an so ai fitar da tunda asali ne root ne na abu shi kuma root din kalma in aka koma masdarin kalma ai zaka tsago abubuwa da yawa a ciki zaka iya tsago abu mai kyau da mara kyau daga root din kalma da aka koda an samu wannan misali in ma ya iya yiwa an fitar daga cikin root din kalma an fitar da wannan ai baya nuna cewa ka a sa suna Humaira kuma suna nawa ne wanda zaka ganshi yana dauke da ma'anoni da yawa zai iya daukan wancan zai iya daukan mai kyau zai iya daukan kaza da haka ya shahara cewa Humaira ba ma jakab bace mutum ne ake sa Humaira duk wanda kaga sun sa ba sunan jaka bane yawanci saboda ko da ko wacce ma'ana gaga ba ta da marin jaye kwata-kwata wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam
to tambayar da yake yi shine a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin kaho saboda kaho magani ne da sauran abubuwa da aka faɗa na falalan yin kaho to tambayar sa shine an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar akwai wani lokaci na musamman da yake yin kaho gaskiya ba zan iya tunawa ba ya ce a wani wata ne kuma kaman a wace rana to wannan sai dai in na duba in Allah ya sa na ci karo da amsar taka in muka zo karatu na gaba sai a baka amsa amma dai ya ce kaho ya tabbata amma a wani watan a wace ranar to ba zan iya hakai towa ba yanzu insha Allah Allahu ta'ala ala alaikum assalam wa rahmatullah na'am 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 gaskiya ne wannan ba aibata yana tambaya cewa game dai da aibata mutum ko fadan laifin mutum yana da bambanci fa da karatun da muka yi na sitirta mutum an gane ko fadar aibin mutum wannan yana komawa ne layin giba ita kuma giba a ko wurare wajen guda takwas da Imam Nawawi ya kawo su cikin 40 a cikin Riyadus Salihin wanda ya halatta ayi gulman mutum a irin waɗannan wuraren amma ko shi daga ƙarshe sai ce in akwai yanda za a yi ba sai an aibata mutum din ba to shi yafi kyau in ko babu yanda za a yi sai an aibata shi ko an faɗi aibin nasa to nan ya zama larura a aibata shi sai ya babbada misalai da yawa to yanzu tambayar da shi injiniya yake yi shine mutum ne mutane a zahiri tunda ka san mu'amaloli akwai wanda za ka ga yana da mu'amaloli masu kyau amma akwai wani gurin da kuma yake da lam'a a babu mu'amalolinsa da mutane duk mutane suna ganin sa a matsayin mutumin kirki to amma shi a mu'amalarsa da shi ya san bashi da amana ta kuɗi to aka wata kungiya sai za a bashi ma'aji kaga za a ba kura fi dake to yayi duk bayanin da zai dan kar a bashi ce yana ganin a dai nemi wani to shi ma dai aka matsa da sai ya faɗi hujjojin da baya so tunda su abiyan da ya bayyana gare su mutumin kirki to kuma gashi shi yana ta kokarin duk da cewa an dawo ma da abin zuwa gare shi cewa to ya yake gani tunda ana ganin yana da kusanci da shi yace to gaskiya shi yana ganin dai a ba wani kar azu yayi ta abin nan dai har aka matsa dai cewa ya faɗi dalili to yace gaskiya ba shi da amana wannan wajibi ne ma yayi wannan bayani injiniya wajibi ne ma kai wannan bayanin in kai aka tambaya duk lokacin da wasu musulmi wasu al'umma wani mutum zai cutu wajibi ne ka ankarar da shi kamar yanda wannan malamin shi ya faɗa za ta cutu dole ya gaya mata cewa akwai haɗari in ta kama ma a gaya mata irin nau'in haɗarin duk wajibi ne a fito dan wani ya shiga to kar a kuma wani ya sake shiga an gane ko kamar neman aure ne yanzu aka zo kaga da neman aure da wannan din ko za a yi kasuwanci da mutum ko za a bashi rancen kuɗi ko za a yi mu'amala ta mudaraba da shi a bashi kuɗi ya juya a dinga raba riba dole da buƙatar a tuntubo su waɗanda ake ganin sun san mu'amalarsa ta kuɗi to in bai da mu'amala ta kuɗi mai kyau to dole ne a yi wa wanda zai bada kuɗin bayani cewa to fa gaskiyar magana wane yana da kirki a ɗan yi masa wannan adalcin a ce gaskiya yana da kirki yana da mu'amala gashi kuma mutum mai sauƙin kai amma dai gaskiya yana kasan dan adam tare yake bai cika goma ba gaskiyar magana bai cika iya fin karfin zuciyarsa ba abin da ya shafi kuɗi haka ina jin tsoron dan an dan kukkullani na sani cewa ba a wanye kalau ba kai ma ina nasihar cewa ko ina maka nasihar cewa gaskiya a dai duba kafin a bayar an bai mutaka ko to kaga wannan kaga kaga ya mutum to irin wayannan da neman aure dole ne ai bayani kawai sai dai abinda za ka yi shi ne iya inda aka tambaya ake buƙatar bayani iya nan za ka tsaya kakka shiga da cewa haba wane tafijan ai ka gan shi a kaza ba a bashi a baya ba aka tsato wannan kuma ka shiga cikin abinda aka hana iya gurgudan abinda aka tambaya ake neman iya nan za ka tsaya ina fata an gane gaskiyar magana a dai wannan layin wannan babun to ni ina ganin kar a kulla gaskiya dan ba shi da nagarta a wannan babun an fahimta ko Allahu ta'ala a'lam insha Allah sai mu takaita haka saboda lokaci.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.